الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايرك أيها المسلم الله وبنتي سبحانه وتعالى يساكم كل خير إن مسلم عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan lokaci da muka haɗu daren asabar ne daren 16 ga watan safar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda kuma ya daidai da safin 2 ga watan October na shekara ta 2020 ta miladiya a wannan gari na dutsen ma domin wa kanmu tunatarwa ta addinin musulunci kamar yadda mai gabatarwa ya ambata sunana Kabiru Abubakar Aminu mutane suna ce mini Kabiru Asgar ni ma'aikaci ne a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria ina karantar da adabin Larabci sannan kuma ni ba malami ba ne gaskiya wannan kuma ita ce hakika ni dai ɗalibi ne mai koyon karatu amma wani lokaci larura takan kama da karantar ko kuma da tunatarwa mai uwa na dalibai ko kuma wasu wanda tayyu suna da bukatan wani abu da na sani wannan shine hakikanin gaskiya sannan batun tarihi gaskiya ni ban da wani tarihi da har ya cancanci sai an faɗi shi ko sai an bayyana shi domin yanzu ne nake tasowa a rayuwa tayyu nan gaban Allah ya hukunta ta yi wasu abubuwa su sa a iya samu wani abu da za a faɗa a tarihance amma dai yanzu gaskiya tarihin da za a faɗa yanzu sai dai kawai in ce an haife ni lokaci kaza ko na yi makaranta lokaci kaza wannan kuma kaga ba wani tarihi ba ne kowa ma akwai lokacin da aka haife shi kuma akwai lokacin da ya makaranta tarihi kuma ana so a samu wasu muhimman abubuwa ne da darussa a rayuwar wani to ba kuma kowa Allah yake azabtawa da wannan ba da haka ina ganin mai haƙuri da wannan ba yi da wani babu wani abu da zan faɗa gaskiya da ya wuce wannan Allah ya sa ɗan uwa su fahimci uzurina asalin abin da ya kawo ni garin nan gaskiya ba wa'azi na zoyi ko yawon da'awa ba kamar yadda na faɗa ni ma'aikaci ne a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria sannan ko kuma hukumar jarabawa ta National Board for Arabic and Islamic Studies wanda tsawon shekaru sukan ɗauke mu malaman jami'a a matsayin ad hoc staff nakan yi wannan aiki tare da su ko kuma hukumar JAM sukan tura mu a inda ake jarabawa idan ba mu supervision irin wannan supervision din shi ne aka tura duk wasu makarantu a cikin jihar Katsina a sanadiyan haka akwai dan uwana kuma amini na Malam Salim Usman wanda ya tare da mu anan Allah ya saka mishi alkhairi kuma wani kani na shi ma amini na Malam Abubakar Hamza wanda ma'aikaci ne a wannan jami'a ta Fudma kuma mutumin Zaria ne kamar da na san duk kun san shi a sanadiyar su sune suka yi tansif dan a samu wannan haduwa amma gaskiya inda dantani ne babu wanda ya san na zo garin zan sula ne kawai mutum ta ba amma su suka ga dacewar lalle ya kamata mu haɗu dan gaisawa kuma har ai wannan haduwa sai naga kuma babu shakka alkhairi ce insha Allah wataƙila da ba zan samu halin haɗuwa da waɗannan fuskoki masu albarka ina fata Allah gobe subhanahu wataala ya sa albarka a cikin haɗuwanmu kuma yadda muka danna haka Allah ya sa duka mu samu haɗuwa a cikin rahama Allah subhanahu wataala to a takeice ƴan uwa masu albarka ban su ɗauki lokacinku mai yawa kamar yadda na ce da suka yi min magana ne ɗazu sai ina ta tunanin to in na zo na zauna me zan ce akan me zan yi wa'azi ni malamin aji ne wanda na saba ina da scheme of work ina wanda na zo na san inda zan kwana da inda zan tashi to amma ganin dacewar dinda dole ne sai an faɗi wani abu sai na tuno wani hadisi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da wata magana kankanuwa amma mai matukar amfani. Wannan hadisi asalin lafazin da nake so na amfani da shi al-Imam at-Tirmidhi ne ya ruwaito shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa innal mustashara muktamal, lallai wanda duk aka nemi shawarar sa to amintacce ne kenan. Wannan hadisi al-Imam at-Tirmidhi kamar yadda na ambata shi ya ruwaito shi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Hurairah. Sannan akwai kuma riwaya ta ainihin wato Abdullahi dan Zubair wanda take cikin Musnad na Al-Bazzar. Sannan akwai riwaya Ummu Salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke cikin littafin Imam al-Bukhari da Muslim da yake da lafazza ne mabambanta kana cika ku da technicalities. A takeice ga hadisin shi nake so mu karanta mu dan tsinci wasu fa'idoji a cikin shi. Mun kamar yadda malaman mu kullun suke gaya mana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yafi kama da kamar abin da yake ce ma nagge dadi goma kamar saniya wanda ka san ake cewa ba a yadda komai a cikin ta. Duk sanda ake karanta nassoshin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana samun nutsuwa da samun cewa wannan lalle ilimi ne mai asali ta fuskar cewa wannan daga hasken annabta yake. Sannan kuma akwai sadarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ciki. A takeice Abu Huraira yake bada labari yake cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi sa'atin la yakhruju fiha wa la yalqahu fiha ahad. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito cikin dare a wani lokaci da a bisa al'adar shi bai saba fitowa a wannan lokaci ba. Lokaci ne wanda yake ya makara bayan sallar isha'i. A bisa al'adar shi yakan shiga gida ne in ba yana da wata lalura ba. Kuma dukkanin mutane da ke zuwa neman wani fatawa ko tattaunawa ko ta bukata a wurinsa a bisa al'ada ba sa zuwa a wannan lokacin. Da ya fito a wannan rana fa atahu Abu Bakr fa qala ma za'a bika ya Abu Bakr. Sai ga Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah yake ci mishi ne ya kawo ka. Fa qala kharajtu alqa rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na fito ne dan na zo na gabu da kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yace wa anzuru fi wajhi, in kalli fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa taslima alaihi, kuma in gaishe shi. Fa lam yadbas an jaa Umar ibn al-Khattab, ba a jima ba kuma sai ga Umar dan Khattab Allah ya kara masa ya tashi mai. Fa qala, sai manzon Allah ya ce mishi sallallahu alaihi wasallama ma jaa bika ya Umar, me ya kawo ka ya kai Umar. Qala al-ju'u, yace yunwa ce ta fito da ni ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, sai manzon Allah ya ce wa ana qad ajidu shay'an ko kana wa ana qad ajidu ba'da dhalika, kima ina jin ina fafama da yunwa dan kamar taka ko wata sashi ta yunwa. Daga nan fantalaqu ila manzili abin haitham, sai suka tafi zuwa gidan wani mutum mai suna Abul Haitham ibn Tayyiha al-Ansari. Wa kana rajulan kathiran nakhli wa shay'i, shi kuma mutum ne da yake da yawan dukiya ta dabino da busashi da awaki. Walam yakul lahu khadamu, gashi kuma attajiri amma ba shi da ma'aikata a gidan shi, don haka da kanshi yake yin komai falam yajidu, da suka je gidan sai suka tarar baya. Fa qalu limra'atihi, sai suka ce da matarsa aina sahibuki, ina mai gidanki. Fa qalat in talaqa yasta'dibu lana alma, tace ya fita dan ya samu mana ruwan dadi. Falam yalbisu an jaa abul haythami bikirbati, ba a jima ba sai ga Abul Haitham ya dawo da wata salka. Yaz'abuha, yana daukanta da kyar saboda nauyinta. Fa wada'aha thumma jaa yaltazimu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama wa yufaddihi bi abihi wa ummihi, sannan sai ya aje wannan salka ya zo cikin sauri ya matsi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mishi na baka fansar uwata da ubana daga nan Abu Hurairah yake cewa thumma talaka bihim ila hadiqati sannan sai ya tafi da su zuwa cikin fadamarsa fa basata lahum bisata ya shimfida musu abun shimfidi kamar tabarma kuma kamar cinta thumma talaka ila nakhlatin sannan ya tafi zuwa wata bishiyar dabino faja'a bi qinwin yazo musu da zarba ta dabino fa wada'ahu ya aje musu fa qala takhayyaru bi rutabihi wa kusri ku zabi wanda kuke so ko danye ko busashe fa akalu wa sharibu min alma'i min dhalika alma suka ci suka sha daga wannan ruwan dadi da ya kawo fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa hadha walladhi nafsi biyadihi min an-na'im alladhi tus'aluna nabi yace na rantsa muku da Allah dare da yake hannu hannun shi kun ga wannan ruwan dadin da kuka sha da wannan dabirin da kuka ci da wannan inuwa da kuka sha wallahi sai Allah ya tambaye ku akai nabi yace musu zillun baridu kun shiga inuwa mai sanyi wa rutabun tayyibun da lafiyayyen dabino wa ma'un baridu da ruwa mai sanyi wannan abin da kuka ci sai Allah ya tambaye ku akai fantalaka abul haythami sannan sai abul haytham sai sake shiga cikin gida li yad'a lahum ta'ama dai ya kawo musu wani abinci fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mishi la tarbahanna zata dirri karka yanka dabba wadda take da nono da ake tasa qala fadhabaha lahum anaqan sai yanka musu wata yar batalar akuya au jidiyan ko kuma wata kankanuwar dabba fa ta'u biha fa akalu sai ya kawo musu naman wannan akuya an soya shi ko an gasa shi suka ci fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce mishi halaka khadimun baka da bawaye dake taya ka aiki naga kana ta yin ayyuka da kanka qala la yace ya manzo Allah bani da shi qala fa idza atana sabiyun fa atina yace in ka ji labarin an kawo mana bayi wanda aka kama su a yaki to ka zo ka same mu fa utiya an-nabi sallallahu alaihi wasallama bi ra'sayni laysa ma'ahuma thalithu to ana nan sai aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayi guda biyu babu na uku fa qala ya nabiyallahi sai fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallama ikhtar ahadan minhuma sai annabi ya ce mishi to zabi ɗaya daga cikin su fa qala ya nabiyallahi ikhtar li sai ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na baka zabi ka zaba mu fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce innal mustashara muqtama lallai wanda aka ba shi shawara to ya zama abuntacci kaji inda asalin ka'ida ta fito kenan ta zama ka'ida daga cikin jawabul kalim na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da bai ce mishi kun hara yace dauki wannan irin na mushi dai sai ce fa inni ra'aytuhu yusalli na gan shi yana sallah wasqawsi bihi ma'rufa kuma ka kyautata mishi فانطلق ابو الهيثم الى امراته فاخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سي wannan sahabi ya tafi gun matarsa ya bata labarin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa qalat timra'atu sai matar ta ce amma ma anta bi balighin ma qalahu fihi annabi sallallahu alaihi wasallama illa an tu'tiqa ba za ka taba cimma burin abinda annabi yake nufi daga kyautata masa ba sai in ka yanta wannan bawa fa qala lahu fa qala huwa atiq ce to shikenan na yanta shi din nan take yace na yanta shi fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace inna Allah lam yab'ath nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitanata Allah bai taba aiko wani annabi ko wani halifa ba sai ya zama yana da nau'in yan fada iri biyu bitanatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu anil munkar zai zama ya da mataimaka masu umarnin shi da kyakkyawa suna hana shi mummuna wa biqanatun la ta'aluhu khabara da kuma wasu wadanda ba sa gazawa wajen sanya shi ya zabe daga turba mai kyau wa man yuqa biqanata su'i faqad wuqiya faqad wuqiya wanda duk aka kiyaye shi daga abokai ko makusanta wanda suke mugaye mutunta to wannan Allah ya sani shi wannan shine lafazin al-Imam at-Tirmidhi a wannan hadisi Al-Imam al-Bukhari ya rawaito asalin hadisin amma ba tare da kissar ba, ya rawaito wannan maganar ta ƙarshe. Muslim ya rawaito da kissar amma banda faɗin shi, innal mustashara muqtaman. Haka shi kuma Al-Imam an-Nasa'i da Abu Dawuda su kuma suka rawaito al-mustasharu din kadai. Yayin da Ibn Majah shi kuma ya rawaito waccan magana ta hana tatsar sa'a yanka saniya wata ke tana daba mai nono, ya ce mishi iyaka wal hanu, a lafazin shi al-Imam Ibn Majah ne kenan. Haka ne Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin musnadinsa shi ya fitar da wannan karshen da yake magana akan bid'atus su. To wannan kenan game da magana takaitacciya game da takhrijin hadisi. To wannan hadisi, ‘yan uwa masu albarka, kamar yadda kuka ji ya tare da kissa wadda a cikinta akwai fa’idoji da yawa, kamar yadda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka haka suke. Idan ka koma cikin littattafan sharhin hadisai, za ka samu malamai sun tattauna akan fa’idojin wannan hadisi da yawa sosai, musamman al-Imam an-Nawawi a cikin sharhin sahih Muslim. Shi ne nake so na tsakuro mana wasu daga cikin wannan fa’idoji, ya Allah su yi mana amfani a rayuwarmu ta yau da kullum. Fa’ida ta farko ita ce game da sahabin wannan hadisi, shi ne Abu Huraira Abdurrahman ibn Daus radiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi, Allah ya mashi rahama, Allah ya ƙara mashi yarda. Wanda wannan sahabi ɗaya ne daga cikin bijiman malaman sahabbai, kuma ka ce shi ne jagora a cikin malaman hadisi cikin sahabbai. Malamai suna cewa Abu Huraira yana da hadisai kuma guda 5,374 a bisa wata ƙididdiga da aka yi. Ya rasu a shekara ta 59 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana daga cikin sahabbai da suka musulunta daga baya-baya. Kwata-kwata ya zauna da manzon Allah ne tsawon shekara 3 kaɗai. Amma wannan shekarun ya kwashi irin wannan tarin ilimi, wanda hatta sahabbai waɗanda aka haife su, aka yi musulunci da su tun a Makka har a Madina, ba su kai shi yawan sahabbai ba, yawan hadisai ba. Abdullahi ɗan Umar radiyallahu anhu ya ji ana ba da labarin cewa Abu Huraira yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, wanda duk ya raka gawa aka yi mata sallah har aka je aka rufe ta a kabari, yana da lada qiraqi guda biyu. Da aka faɗi wannan magana, sai Ibn Umar yake cewa laqad aksara alaina Abu Huraira. Kisa tana cikin sahih Muslim, ce kai Abu Huraira fa ya yawaita mana hadisan nan sun yawa. Bai taɓa jin wannan karatu ba, kuma shi ma babban malami ne cikin sahabbai. Da haka sai ya aika da Khababu dan Arat, ya ce ka je gun Aisha ka tambaye ta, ta san wannan karatu. Aka je aka tambaye ta, ta ce haka karatun yake. Duk da haka yana jin abin ya mishi nauyi. Ya ƙara tara Abu Huraira ya ce, kai ka faɗi wannan karatu? Ya ce ƙwarai kuwa haka na faɗa. Kuma na ji an ce ka tura tambaye Aisha kuma ta ce haka ne, yanzu baka yarda ba ne? Suka sake tafiya a karo na uku, suka ji gun Aisha, suka je suka tambaye ta tare, ta ce ƙwarai kuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan karatu. Sai Ibn Umar yake cewa laqad afradna fi qira'atika kathira, ba shakka mun yi asara manya-manyan ladadaki da yawa. Domin kuma qira'atun guda ɗaya an ce kamar girman dutsen Uhud, ce so da ana yin jana'iza da dama, sai mutane su ga ba su da buƙatar wannan jana'iza saboda ba su ma san waye ba, ko kuma ba wani mutum ne muhimmi a cikin mutane ba, ruwansu kawai. Alhalin kuma kansu suke wa asara. Ash-shahidi shine yanzu Abdullahi ɗan Umar yana daga cikin sahabbai guda 7 al-mukthiruna min ar-ruwat, tare da Aisha da Jabir da Anas da shi kanshi Abu Huraira ɗin da ainihin sahabin nan Abu Sa'id al-Khudri da Abdullahi ɗan Mas'ud. To amma kaga shi ma yana ganin cewa Abu Huraira ma hadisin shi sun yawa, saboda shi ma bai san wannan karatu. Kuma Abu Huraira yake cewa na buɗe buhu ɗaya ne kawai daga cikin buhuhuwan karatuna, da na buɗe sauran yace da sai an samu matsala. To sai malamai suka yi tattaunawa ya aka yi samu tarin hadisai. Abinda aka gano shi ne, na farko dai shi tun da ya musulunta bai sake rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In gari ya waye yana nan a makale a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har dare, sai ya raka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida, sannan zai je makwanci shi a cikin masallaci ya kwanta. Sannan da zara an kira sallah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fito, zai ƙara zuwa ya tsaya a wurin da Annabi zai fito ya ga wani irin kaya zai saka, da wace kafa zai fito, shin yayi wanka kafin ya fito, ruwa na zuba a cikin shi ko kuwa. Idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada kabbara yayi shiru, Abu Huraira shi da fara tambaya ya ce, ya Rasulullahi, shirin da naga kana yi wa me kake karantawa? sai yace na san kana da kwadayin hadisi da zaka tambaya kan shine yake wa Annabi irin wannan tambaya yau da gobe sannan kuma sai ya ga Abdullahi dan Abu dan As shi ya iya rubutu yana rubuta hadisan shi Abu Hurairah sai yace sai na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nace ya Rasulullahi kaga Abdullahi shi yana rubutu ba iya rubutu ba yaya zan yi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi to a jama'a fanka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi addu'a yace doka ka sanya yace daga nan bai ƙara manta duk wani abu da yace ba dan haka shi nashi hadisan karama ce da mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa yake waɗannan hadisai shi ne zaka ga malaman hadisi suna girmama shi kwarai da gaske ana ganin darajar ilimin sa ana kunruta shi makiya gaskiya kuma dukkanin yan bid'a zaka ji suna sukar Abu Huraira saboda suna so su wargaza addinin musulunci su wargaza sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah wani ya ƙara mashi da yake ba tarihin shi kuke babaro ba shi ya idan muka kalla a farkon hadisin aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito a wani lokaci wanda bai saba fitowa ba kuma mutane ba sa zuwa wurin shi sai malamai masu sharhi suka ce wannan ya nuna zuwa ga cewa babu laifi a samu wani malami da yake da lokuta na ganin mutane da kuma lokuta da yake kebancewa dan yin musayi masa ba daidai bane mutane su takura mu shugaban su ko malamin su ko mai karantar da su akan kowane lokaci suna tare da shi sana shi kebancewa da ubangijinsa sana shi nazari sana shi ganin iyalansa sana shi kebancewa da kanshi in suka yi haka za su cutar da rayuwarsa kuma za su daidaitar da ilimin nasa kaga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi ake masa kuma baya mantawa sai abinda Allah ya ga dama sa nukuri kafalatansa illa ma sha Allah madad haka yana da lokaci da yake so ya huta lokaci da yake so ya kebance da iyalansa don haka da zaran an yi sallar isha sai shi gida wani sake fitowa kuma sai da asuba don haka da aka ganshi ya fito a lokacin da ya saba san da yake fitowa sai wannan ya zama abin da sai an fada a labari don haka babu laifi ya zama mutum yana da tsari wajen san da zai gana da mutane da kuma san da zai yi harkokin shi na rayuwa hasali ba ita fira da ake yi bayan sallar isha tana daga cikin abubuwa makruhai a addinin musulunci matakar ba wani abu mai alkhairi za a yi ba kamar kai dan kasuwa ne ko kana da wata sana'a wanda ke tirsasa maka ka zauna a waje bayan sallar isha ko kuma dalibi ne kai za ka yi karatu ko nazari ko za ka je daukan karatu a gun wani malamin ka ko makamancin haka amma mujarradin zaman dandali da zaman fira da zama a majalisa wanda mu al'ummar Hausawa misali muke yi babu shakka wannan ba daidai bane abu na biyu ko kuma na uku kenan ko shine sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi Abubakar da Umar yace me ya kawo dan idan ka zo wani gida aka ma wannan tambaya to ba wulakanci bane ke dan wanda abu shine tambayi sai ga yanzu kamar ni sai an tambaye ni me ya kawo ni ko ba ko mun gane da zaka je gidan wani yace me ya kawo ka a wannan lokaci to sai ka dauka an taba yi wani wanda ya fika wannan tambaya to ba wulakanci bane ke kar ka ji haushi ko da kai ne ji haushi sai ka manta yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan cewa yakan faɗa yace laqad tuziya Musa akthar min hadha fasabar idan aka cutar da shi sai ya tuna yace an cutar da dan uwana Annabi Musa akthar min hadha fiye da wannan fasabar kuma ya hako to kai ma aka maka sai ka tuna cewa to an tambayi wani mai daraja fiye da kai wannan tambaya kuma wanda yafi kowa daraja shi wannan tambayar shi Annabin bai yi ta matsayin mulakanta su ba kuma su ba su ganta a matsayin wulakanci to kai kokari ka baiwa irin wannan tambaya fassara mai kyau in muka kalla wata gaba da muka karanta da yake cewa wa anzuru fi wajhihi wat taslima alayhi in kalli fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wat taslima alayhi wato kin wannan ne zuwa ga cewa kallon fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu ne mai alfarma sahabbai su kadai suka samu wannan alfarma sai kuma wanda Allah ya ga dama ya ba shi dace ya ga manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama ko a mafarki ko kuma idan ya je ya tsira Allah ta sa musu da su tsira su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi sa a cikin hadisin Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa za a yi wasu mutane waɗanda za su fata ina ma su bayar da abin da suka mallaka a duniya dan kawai su ga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta sa mu cikin su sai ce wa taslima alayhi to ana akwai wata nukta lugawiyya والتسليم عليه ليس اكي نسبا اكن تسليم ذا قدر فعلي ني وند يكي شي مشي شي مشي نسبا والتسليم عليه ذا قدر وني فعلي ا وزن وند شي ني زي دوكي دليلين يما وجب وسد النسب عليه مفعول به كما اجي وانظر في وجهه وأبادر التسليم عليه وانا ابوك ما شاء الله زان كلي فسكشي kuma da yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama sannan labarin da Umar ya bayar yace mun ma yake shi sai shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ni ma ina da wata yunwa fatan kwacin taka sai al-Imam an-Nawawi yake cewa wannan yana nuni zuwa ga cewa wannan yana nuni zuwa ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi manyan sahabban shi suna rayuwa a wani lokaci cikin rayuwarsu sun kasance suna rayuwa akan at-taqallul min ad-dunya wa dhayq al-aish sun rayu a cikin karancin abun hannu da kuma kuncin rayuwa yaushe za a ce gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu abinci ya ji yunwa har ya fito waje neman abinci haka sai na Umar shi ma gidan shi haka sai na Abubakar saboda ba duniya suka saka ba ba a lokacin kuma sun fuskanci yunwa sosai shi yasa Aisha take cewa ba a taba samu wata guda da za a ce kullun sai an daura tukunya a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranne dai aka samu a daura ranne ba samu ba a yawa shi yasa shi kan shi Umar wata rana da ya shigo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga ɗakin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake zama a ciki yace da ya kalla ɗakin yace bai ga wani abu wanda zaka kalla ka sake mai da ido ba wala fara shay'an taruddu ilayhi basarak ban ga abin da zaka kalla ka fara mai da ido yace sai wata tsohuwar tabarma wadda ta dade ta yi baki bin ulima labisa ko bin ulima dubisa saboda tsawon rayuwa da ta yi ta tsufa ko kuma saboda yawan kwanciya da ake akan ta haka sai yace ya rasulullah inna farisa inna farisan warhuma qadusi alam wa hum la ya'budu Allah shi ya muzu Allah ga farisa da ruma kuma a ce America da Russia Allah ya yarwata musu juriya ko ba sa bautawa Allah kafirci suke yace bai zai hana kai addu'a Allah ya yarwata mu al'ummaka su ma su bore duniya Umar yace sai muzu Allah ya gyara zama yace aw fi hadha anta ya Umar yanzu nan na ganin ka da hankali Umar ashe yace ina ganin ka kamar kana da hankali ashe abin da kake a ciki kenan yace waɗannan mutane ne da aka kusantan musu da dadin lahirsu a duniya ulaika qaumun ujjilat lahum hasanatuhum fi hayatid dunya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi ba duniya ta dame su shi yasa ma a sa'ad da suka samu duniya sai annabi ya fara jin tsoro yana cewa mal faqru akhsha alaikum ce wallahi ba na tsoratan muku talauci afwan ba na murai kuma ta so musu sai afwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mal faqru akhsha alaikum ba na tsoratan muku duniya da talaucin ta amma ina tsoratan muku duniya da wadatar ta wacce in ta zo za ta mai da ku kafirai yadribu ba'dukum riqaba ba'd har ku dinga kashe junan ku kamar da yake gari a yanzu da ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da yana addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr a cikin addu'o'insa amma yace talauci ba abin tsoro bane in aka kwatanta shi da wadata wadata za ta iya kun talauci jan matsala gaba kowan mutum a takeice abin da muke so mu fitar a nan shine cewa lalle a wani lokaci cikin lokuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi sun rayu cikin kuncin rayuwa da kuma talauci da rashin abun hannu amma daga baya Allah ya buɗa musu to haka kai ma da kake cikin wani kunci a rayuwa ka tsaya akan addini ka tsaya akan gaskiya wata rana Allah subhanahu wa ta'ala zai buɗe maka. Sai kuma nau'i yake ƙara cewa wannan gaba tana nuni zuwa ga halascin mutum ya faɗi abin da ke damun shi, ba da nufin yana korafi ko yana kai ƙaran Allah. Haka Umar da aka tambaye shi me ke damunka, sai ya ce yunwa. Sai Annabi ya ce ni ma ina jin wani abu na yunwa, wannan kuma bai zama korafi ko kai ƙaran Allah wurin wani bawansa. Abin da zai zama abin zargi shi ne idan da mutum yana faɗan damuwar shi saboda ya yi korafi. An tambaye ka me ke damunka, ka ce ina jin damuwa kaza ne ta rashin lafiya ko wata buƙata. Daga nan sai suka tashi suka tafi gidan wancan sahibin suna Abu Haitham ibn Tayyihan, Malik ibn Tayyihan al-Ansari, wanda shi kuma rasuwarsa shekara ta 20 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani sahabi ne attajiri cikin attajiran sahabbai, yana daga cikin mutanen da tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi imani da tauhidi. Da haka yana cikin wasu sahabbai su biyar waɗanda suka musulunta da wuri tun a Makka. Idan ka koma cikin sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Ibn Hisham ya rawaito da Imam al-Baihaqi a cikin Dalailun Nubuwa, wasu sahabbai sun je aikin hajji daga cikin mutanen Makka, sori, wasu mutane cikin mutanen Madina kafin su zama sahabbai, of course sun je aikin hajji a garin Makka. To ana cikin aikin hajji sai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'ad da yake yawo din nan tanti-tanti a Mina yana gabatarwa da mutane addinin musulunci. Da suka gani sai suka ce wannan mutumin shi ne mutumin da Yahudawa suke mana alƙawarin idan ya zo za su haɗu su da shi su yaƙe mu. Wa kanu min qabli yastaftuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arahu kafaru. Sai suka ce wannan shi ne mutumin nan, babu abin da ya cancanci mu illa mai marmaza mu riga su yi imani da shi. Nan take sai suka je suka musulunta. To wannan mutum ya ɗaya daga cikin shi. Da haka da shi aka dawo bai'atul Aqaba ta ɗaya da bai'atul Aqaba ta biyu. Hasali ma a ta biyu an ce shi ne mutum na farko da ya fara yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu baya. Sahabi ne wanda yake mutumin kirki, kuma yanzu wannan falala ce gare shi. Ka kwatanta a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu manyan sahabbai guda biyu Abubakar da Umar radiyallahu anhuma yanzu ji yunwa a dukkanin Madina, ba su yi tunanin gidan da za su je ba sai gidan shi. Ka ga ko ai ya ishe shi falala. Kamar yanzu kai ne a ce chairman din garin nan ko gwamna ko wani ya tunanin bari ya je gidan kai cha ba shi. Ka ga daga nan kai ma ka samu falala ko? Ko duk wani babban mutum da ake ganin girman shi yana buƙatar wani abu yanzu gidanka zai zo ya samu, babu shakka wannan falala ce. Da haka wannan ana lissafa ta a wajen shi a matsayin falala da ɗaukaka da ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gare shi. Sahabi ne wanda ya kira daga cikin badariyun, kuma kamar yadda ambata ya musulunta tun a Makka, kamar yadda yake cikin al-Bidayatu wa Nihayatu Ibn Kathir, da kuma wadancan tafsir na ambata da ra'ayin Nubuwa da Baihaqi da littafin Ibn Hisham Basira. Wannan kuma yana nuni zuwa ga halascin idan ka ji kana da wata buƙata a wajen wani ɗan'uwanka musulmi, ka tafi har gidan shi ka nemi wannan buƙata wanda kake sa ran zai yi maka, zai taimaka maka, zai sanyaya maka talauci ko damuwarka. Sawu ɗan'uwa ne na jini ko aboki ko maƙwabci, babu laifi idan ka je wurin shi neman wani abu da kake tunanin za ka samu a wurin shi. Ko da kana gaba da shi a ilimi ko a shekaru ko a rayuwa, wannan bai nufin kaskanci. Don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki kafar shi mai albarka ya tafi gidan wannan bawan Allah da tunanin za su samu wani abu a wurin shi. Da haka kenan, ba na ƙasa ba ce. Sannan da suka je suka tarar baya suka yi magana da matar shi. Nau'i yake cewa wannan yana nuni zuwa ga halin yin magana da mace ajnabiya, ko da ko muhsina ce, a abin da yake ma'arufi ne ba ɓarna ko kwarkwasa ba. Wannan yana nuni zuwa ga halascin haka. Yace kuma yana nuni zuwa ga halascin mace ta shigar da wani mutum gidanta wanda ta san cewa mijinta ba zai damu ba idan mutumin ya shigo. Domin ta shigar da su a cikin gida sun yi magana da ita, amma ta san cewa mijinta gidan ya ga sa'an nan ba idan shi ba zai damu ba. Da haka mutumin da aka san cewa idan mai gidan nan ya zo ya gan shi ba zai damu ba, misali mahaifin matar ne ko kaninta ko wani abokin shi mijin ko wani ɗan uwansa ko wani da aka san dai yana mutuntawa, in ya zo ya gan shi a cikin gida yana zaune a bisa mutunci da na al'ada da addini, ba zama na rashin mutunci ba, ba zai damu ba. To babu laifi, ana iya shigar da shi wanda bai shiga cikin abin da aka ce kar ta shigar da wani gidanta zai da izinin musu. Ina fata mun gano. Sannan suka sake cewa su malaman, wannan yana nuni zuwa ga halaccin kamar da ta ce musu ya je ya sta'dibu lana alma, ya je ya gyara mana ruwa. Babu laifi kenan a dinga gyara ruwa. Domin a Madina suna da rijiyoyi a wancan karan, a wancan lokacin waɗanda suke masu ruwa mai kyau, hukumar da suke da ruwa wanda ya riga ya gurɓace. Da haka mutane sukan zaɓi ruwan wanda yake mai kyau don su sha. Kenan ba san duniya ne ko kuma wato shagalta ba, mutum ya zama baya shan ruwa sai wanda ya wuce, sai wanda yake jin ya mai daɗi ko ya mai nagarta ko ya kai matsayin da yake. Hasali ma Al-Imam Bukhari a cikin sahihinsa habari yayi akan hukuncin yin alola da ruwa mai tsada, haka yake da ruwa mai daraja, sai ya kawo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin alola ya wanka tsarki da ruwan zanzan. Haka kuma zanzan ai yafi dukkanin ruwa yayi daraja ko? Ko ana cewa ruwa yayi a Hausa nan garin ban sani ba. A Hausa na san dai zamfara ne suke faɗa. Da haka za ka ga misali yana ruwa yana alola da ruwa irin wannan roba mai tsada. Kar ka ɗauka yana ɗumbar zalunci. Wataƙila shi ya wadata shi kenan ko buƙatar shi. Kar ka ce ya yi mazalunci don mai ba zai alula da na rijiya ko wanda yake kullawa a leda na naira goma ba, zai ɗauki na naira 150 ya tilala da shi ya alula. Idan yana da wannan wadatar ya ka babu laifi a ciki. Wallahu a'lam. Sannan sai ya zo ya kawo musu da ya zo aka ce ya je ya zauna kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga gaishe shi yana mushi yana bashi fansar iyayen shi. Wannan yana nuni zuwa ga yadda sahabbai suke girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Daukacin nasoshi da suka bo a cikin tarihi da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna tabbatar da haka. Sahabbai suna ganin daraja da kwarjinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Suna kaunar shi, suna ba da rayukansu da dukiyoyinsu da komai nasu don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sahabbai ba sa ganin kyashin yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin wani abu alkhairi. Wannan kuma shi ne irin abin da magani a da ya zo ya gaishe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ba shi fansar mahaifansa, sannan bai zauna ba sai dai marmaza ya kawo musu abin da za su fara kalaci da shi. Wannan yana daga cikin sunna ta annabawa game da tarban baki, kamar yadda Allah yake cewa walaqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salama qala salam fama labitha an ja'a bi ijlin hanin. Hakika manzanninmu sun zo, wato mala'iku kenan, sun zo ga Ibrahim alayhi salam da bushara. An yi sabani akan mai cece wannan bushara, ko dai ƴaƴa da za a bashi da zuriyar shi za su zama annabawa, ko kuma batun halakar da waɗancan kafirai na Lut kuma kamantansu. Duka waɗannan tattaunawa ce da zai yi abu malamin tafsiri. Al-muhimu shi ne annabi Ibrahim alayhi salam bai zauna ba, fama labitha bai zauna ba, an ja'a bi ijlin, sai dai ga musu da dan baraki hanif, wanda an riga an soya shi yana digar mai, shi ne ma'anar hanif, mai kuna diga a cikin shi, alamar yanzu aka gasa shi ko aka soya. Bai zauna ba sai dai ga musu wannan abinci. Da haka malami suke cewa yana daga cikin sunnar tarban baki, da zaran kayi bako kar ka zauna ka fara mishi firar tukunna sai ka kawo mishi wannan. Sannan kuma a nan ha'ila nawa yake cewa ya fara kawo musu wannan dabilu don halascin a fara kawo mutum irin abinda Nasara ke ce ma a fataiza, abinda zai tayar mashi da kwaɗayi, don in ka kawo main course na abincin ya ci da yawa. Haka suka ce mutum ba da kuma da ya tashi sai ya kawo musu nonon dabilu guda ɗaya, zarba ta dabilu guda ɗaya, wanda bisa ɗabi'a ya fi ƙarfin mutum. Sai malamai suka ce ya nuna halascin ka tashi ba mutum abinci ka bashi wanda ya fi ƙarfin abin da zai iya ci, dan ya samu dama tun da baƙo ne ya ci iya ci shi. Karka da karka kawo mishi plate din kawai, ko mun gane a ce an riga an zuba a plate an sa salad da biya, aka kawo mishi tukunyar ko kuma kular ka aje masa ya iba da shi, ko mun gane. Yana daga cikin yadda ake wato karraba baki, domin karraba baki sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma na san mutanen kaduna ba su da na biyu akan wannan, ko alheri Allah ya kai gare su. Haka nan sai wannan yana nuna mana zuwa ga muhimmancin mubadara ta baiwa baƙo masauki da bashi abin da zai ci da kuma kula da shi to baya ga wannan kuma sai ya tashi ne sai je yanka musu akuya wato bai tsaya iya wannan nonan dabino guda ɗaya dai ba su yaje yanka musu akuya to daga cikin dattakun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi kar ka yanka dabba mai shayar mai nono wato dan kar a yi asara kar a yi barna wannan yana nuni zuwa kai kuma bako da ka zo wuri to kar ka zama kuma baka da kawaici baka da fillanci kawai ka zo ka san wanda aka kawo mishi ko kayan shayi ne aka kawo mishi sai ya hada shayi ne sai ya zama kamar kunu sai yi bashi ya ce wani madaran da ya kawo maka ko sai ka dan bashi kuma ka tafi yara su samu su masa da taba kar ka ce kuma komai sai ka kwashi ko kuma wani ma za ka ga ko gidan biki ne ya je kuma sai ya tafi da take away kuma babu fate bane ba a ce a tafi da take away ma'ana ka ci iya abin da za ka ci ka bar sauran kuma ka nuna kawaici kai ma idan an baka shine annabi ya ce mishi kar ka yanka dabba wacce take tana shayarwa domin da yi kana tatsan nonon kana amfani da shi ko kuma akwai ɗayanta da take shayarwa ka ga in kai aka yanka ta ne asara ke sai annabi ya hana shi wa za ka babu laifi ko da an ce a kyauta maka kai babu ko kuma ka nuna dattaku ka nuna kawaici ka nuna fillanci da sanin ya kamata sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ya ci abinci ya ji dadin abinci sai ya ce musu wallahi sai an tambaye ku akan wannan ne ma'ana yana ishara ga madan Allah cewa thumma la tus'aluna yawma idin 'an nayyi Allah ya ce ku wallahi ranar alkiyama sai an tambaye ku akan dukkanin ni'imomin duniya to aka ce ni'ima ta yi abin da zai fara kawa cikin tunanin mutum kamar garin mutum shine sai dauka arziki mai yawa ko sarauta ko wani mukami sai ga shi a matsayin shi na talaka kamar babu ni'ima ta ranar shi amma ji babu da annabi lissafa a cikin ni'ima inuwa ce kuma irin ta bishiya kawai kaga inuwa ce ba mai cewa ta Allah kawai ba ma irin inuwa da mu yanzu muke yi a yi gidaje a sa musu kayan sanya ya daki a ninka musu tiles a jikin bango shi ma yana ƙara tara sanyi sannan a zo a kunna AC sanyi cikin daki sanyi cikin motoci sanyi cikin ofisoshi kaga wannan sanyi ya fi sanyin inuwa da bi ko sannan ruwan da aka fada aka ce mai sanyi a sarka ne aka saka shi ba san ko sanar da san dake ba sarka irin wanda yake da fata akuya da wanda duka sanyi ba wani sanyi da zo a gani ba ka kwatanta da sanyin firiji ake wanda kana sha a kima da tsoro ke za a cikin ka kana jin wata ni'ima ta musamman sannan kuma da danyen dabino ina kuma ga irin abincin da muke ci wa yi kaga kenan bi babu aula a tambaye mu game da wannan ni'imomi fiye da su sannan kuma sun taho ne fa cikin yunwa suka samu wani abinci so ɗaya suka ci ba wai suna mudawama a cikin rayuwar ni'ima din bane amma annabi ya tana musu cewa lallai sai an tambaye ku shine malamai suka ce wannan yana nuni zuwa ga duk ni'imar da kake ci ka dinga tuna lahira kar ka bari ni'ima ta shagaltar da kai daga tuna lahira sannan kuma yana nuni zuwa ga muhimmancin a wajen cin abinci ko sanda ake cikin wata ni'ima a samu wani ya tuna wa mutane wani abin da zai sa su dawo cikin hayyacinsu wannan ba wai za a ce ne kai muna cikin jin daɗin mu ka zo ka ɓata mana jin daɗi ya yi tuna musu lahira ya ja musu wani hadisi ko wata aya mai ban tsoro ta labarin lahira wanda za ta tsoratar da su dan kada su shagala gaba ɗaya saboda ka'idar aksirin bin zikiri hadimin lafzati ku yi wata tuna mutuwa mai warkar jin daɗin duniya zama wannan fa ƴan ni'imar da suka samu kenan na kuma ga mu ni'imar da muka samu ni'imar wadata ni'imar lafiya ni'imar ƴaƴa da mata da arziki da Allah ya baka ni'imar halittar ma da Allah ya baka duk wannan ni'imomi sai an tambaye ka akan su sai dai malamai sun maganganu akan meye ma'anan as-su'al din yana ya daukan ma'anan a tambaye ka haqqu shukr shin da Allah ya baka ka biya haƙƙin godiya gare shi to wanda aka mishi wannan tambayar aka yi munakasha sai to ba zai sha ba dan kuma da mishi tambayar da ma'anan ta idadun ni'am Allah ya lissafa mishi ni'imomin da ya mishi cewa na maka ni'ima kaza na maka ni'ima kaza amma ka ji ba ku wanda aka mishi aka shine wanda zai tsaya insha Allah Allah ka samu tsaya amma dai kowa ya iya tuna cewa babu shakara na alkiyama ba wanda zai daga kafarsa daga inda yake tafi har sai an mishi tambayoyi daga ciki kuma akwai tambaya akan hikimar da ya samu a rayuwar duniya kuma duk yadda kake a cikin ni'imar Allah kake ba za ka taɓa fita daga cikin ta ba koda kittawar ido hatta wanda ke cikin wata jarabawa wanda a zahiri jarabawa ce ita ma ni'ima ce daga Allah sawun rashin lafiya ne zai zama hanya ce ta karkade mishi zulubin shi da mishi da kafara zulubin shi sawun kunci ne na rayuwa ko tsoro ko talauci ko yunwa ko menene akwai hikima ta sa Allah subhanahu wataala ya baka wannan jarba kuma a matsayin ka na mu'mini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi Bukhari da Muslim daga Abdullahi da Umar yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'amarul mu'mini yana burge idan Allah ya bashi alkhairi yaba wa Allah idan Allah ya jarabce shi da aka san haka sai yayi hakuri a wajen alkhairi sai Allah ya kara mishi a wajen hakurin da yi sai Allah ya dauka darajarsa da kaga annabawa Allah subhanahu wataala yake jarabtar su fiye da kowa saboda sun fi kowa karfin imani kuma Allah ya fi son ya dauka darajarsa fiye da kowa shi sa annabi ayyu alal misali kamar da tabarani ya rawaito a cikin al-mujamul kabir yayi rashin lafiya shekara 11 kisa ce sananniya wanda ya sha wahala sosai har sai da Allah daga karshe yake ci mishi kurkur birjini ka haza muktasabul barid wa shara haka annabi yusuf jibrilin jarabawa da ya fuskanta a rayuwarsa da irin cutar wanda ya samu daga yan uwansa na jini ta hanyar hasada da kita da mugunta da ƙarya da shari shekara da shekaru har gidan yare ya asadiya irin bala'i da Allah ya tace shi kaga annabawa yake da ma Allah ya musu jarabawa ballantana kuma wani haka idan kana cikin wata jarabawa yana daga cikin kuskure ka fara tunanin wai Allah baya son ka sai ka zama ta ce wani ba san me ne wa Allah wannan kalma ce ta kafin gaskiya jama'a kirista su ne suke irin wannan magana ba musulmi ba musulmi wanda Allah yake jarabta to alamar Allah ya fi san shi fiye da ɗaya ne domin haka lafazin yake inna Allah idza ahabba qauman libtalaw lalle Allah in ya kaunaci mutane sai ya jarabce shi to amma a dabi'ar dan adam shi sai ya ga wanda ke cikin ni'ima shine Allah yake so kaga wannan irin aqidar mutanen da suka yi zamani da qaruna ne da suke cewa ya laita na mislama ukiya qaru innahu lahu habdin awi shi kai ina ma a babu irin abin da aka bawa qaruna wallahi shi yana da rabu mai tsoka shi Allah yana son shi amma da ƙarshe kuma su ne suka zo fa asba Allah ta wallahu makano bil amsi kunna waika suna cewa kai canka da kuma su suke san irin matsayin shi to haka kaga yadda kallon da mutane suke yi masu alfarma da masu wadata da tajirai da sarakuna da mashahurai sai aga kaman wannan alama ce Allah yana son sa ba ita ce alama Allah yana son sa alama Allah yana son ka shine zama kana da takawa kana bin dokar Allah sau da kafa shine alama Allah yana son ka kana da talauci ko kana da wadata wannan ba shine ba Allah ya samu dace sannan al-Imam an-Nawawi ya magana mai ban sha'awa yake cewa wannan hadisi da aka yi sama da Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo musu abincin nan mai yawa kuma sun ci iya cin sai da suka yi kat yace yana nuni zuwa ga halar sun ka samu abincin ka ci ka ci sai ka kushe ba sai ka raba ba dole sai ka raba cikin ka gida uku ne yace to da kada hadisin da suka zo akan zargin cika ciki da abinci suna nuni ne zuwa ga wanda ya maida haka al'ada shi a ce kullun sai ya ci yayi kat to wannan shine wanda aka ce ma mala abu adama wi'an sharran bin batri wanda kullun safe dare da rana jiya da yau da gobe in yazo na cin abinci sai ya ji babu iska ko to wannan yana halakar da kashi wanda yana cika buhu mafi sharri da dan adam yake cikawa amma wanda saboda talauci da yunwa ko rashin samu ran da ya samu hali aka kira shi wata walima ko yago na abinci mai daɗi ko to ranan ya ci sosai to wannan ba komai ba komai a wannan Abu Huraira da muka ambata a farko ya taɓa bada labari wata rana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da annabi sun ji yunwa kwarai sai aka kawo musu sadakan wannan nono da aka kawo sadakan wannan nono manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to aje a kira ahlus sufa gaba daya Abu Huraira ya fara jin to wannan nono da bai isa dubi ba ya da cewa sai kira mutane su wajen ashirin amma dole haka yace to haka zan je na yi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya safa ba ko zan yi musu ba yace dan je na kira su su khababu dan arsi ibn mas'udin su abin da makamantan su suka bo suka zauna suka kewaye wannan nuna sai zama kuma Abu Hurairah shirya karshen layi shi da yake su mazala sallallahu alaihi wasallam yayi ma wannan nodo addu'a ya tufa shi ce kowa ya karba shi kowa ne karba sai ya sha ya sha ya ji ya kuci sai zika wannan gaba Abu Hurairah ganin kamar nodon nan ba zai kawo kanshi shi wallahi nodon nan baya rakuwa sai da ya kawo kai manzo Allah ya bani ya ce kaga yanzu daga ni sai kai kowa ya kuci to shaka rake haka shi ma ya dauka ya ce na sha na sha na sha na mika manzo Allah sai ya ce ka kara ce na karba na kara na kara na kara da mika da bai ce ka kara kara da aka yi haka sai ku ya ce wallahi la ajidu lahu mahallan ce wallahi manzo Allah babu inda zan saka ina ji shi a cikin makogoro shi ma kaga wannan dalili ne akan halastin tunda yana cikin yunwa wata rana ya ce na daura cike shi da dutse saboda ya rage kuka kukan ciki da aka rana ya samu abin ciki Allah ya kaga dole ya ci mai kyau dole mai cin da zai kusa kwana uku mai ji yunwa da aka nau yake cewa babu laifi mutum idan ya samu abinci ba kullum ba to ya ci ci isasshe ci isasshe amma wanda zai mai da al'ada shi idan da cin abinci kullum yana cika ciki na farko tukuna wannan kaga a kimiyyance a kimiyyar lafiya yana da matsala domin shi ne system din jikin dan adam yana da ka'idar shi kuma ba zai canza ba abin da yake bukata shi zai narka ya bi jini ya bi barbo da sauran sauran kuma ya fitata ainihin bayan gari da sauran su abin da ya zama excess wanda ya yawa to shi kuma zai zama kitse ne kawai ya tutushe maka magudanar jini shi za ka kana ta kiba kamar tauraron sa zaga wannan bai da amfani zai iya ja maka cututtuka daga baya sannan kuma duk mutumin da ke cin abinci da yawa baya samun nishadin yin ibada in ka tuna yadda ake fama da mutane da azumi ko in aka sha ruwa in dai zaka zauna ka ci abinci hali'an mari'a to in Allah ya so ko ba za a yi ashan rana da ke lahiya in kana so a yi ashan da ke lahiya to kaka irin wannan cika-cika to haka duk mutumin da ya saba da cin abinci mai yawa ba zai iya sallar daraba ba da sallah ce kuma ta dama ta mutanen Allah ba zai iya muraja'a karatunsa ba kai babu abin da zai iya amban da bacci sannan kuma gabobin jikinka kana ba su wahala ne kuma wanda suke aikin narkar da abinci kana ba su ubawaka haka bai da wani amfani kuma wanda zaka kwatanta da kai da wanda bai ci da yawa ba za ku zama ina sura ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan babu makawa sai ka ci abinci to ka raba cikin ka gida uku bangare ɗaya ka ci abinci bangare ɗaya ka sha ruwa bangare ɗaya kuma ka bar shi da numfashi amma babu laifi a wani yanayi sai kai wace wannan hadisi a jumlace kuma yana nuna mana falalar ciyarwa falalar ciyarwa da ainihin wato baiwa mutane abinci wanda ya ɗaya daga cikin abubuwa masu tsiratar da mutane Allah yake cewa falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masqaba daga cikin abubuwan da zasu tsiratar da mutum zasu tsiratar da wuyan ka ranar alkiyama akwai ciyar da abinci ciyar da talakawa almajirai mabukata makwabta iyalanka da sauransu musamman a wannan zamanin da yunwa ta baza gari wanda yake da wadata jama'a wanda Allah ya bashi wadata to Allah ya bashi hukuncin shiga aljanna a dashi ta hanyar ciyar da mutane sama musu mafita game da yunwa kullum a dafa abinci a gidanka wanda ta ce da za a samu taimakon su babu shakka in kai don Allah zaka samu ƙarin wadata a zikinka kuma zaka samu a tsira da murmi akwai na soshi da dama da suke tabbatar da haka ba mu shi ta aure a kansu kar zance mai sauki sannan abu na gaba shi ne yadda sahabbai suke girmama ra'ayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga da annabi ya ce mishi ka zo in baka bawa wannan yana daga cikin irin abin da ake cewa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikin Bukhari da Tirmidhi annabi ya ce wanda ya aikata muku aiki na gari to kuma yin masa da irin nagari idan ba ku same da za ku yi masa da irin nagarin ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ta masa addu'a har sai kun ji kamar kun cika abin da ya kamata na biya mai kisa wannan addu'a ita ce jazakallahu khairan a cikin wata riwaya annabi yake cewa man qala jazakallahu khairan faqad balaga fi sana wanda yake Allah ya saka maka da alkhairi to ya kai matuƙa wajen gode maka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi idan ka ji labarin an kawo mana bayi ka zo ku baka da aka zo sai an kawo bayi guda biyar da Annabi ya ce mishi ka zaba sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka zaba mun haka ya girmama ra'ayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to lalle kuwa tunda ka ba ni wannan dama to zan fada maka abin da yake mai kyau shi ne shi innal mustashara mu'tamal wannan kuma hadisi ne daga cikin jawabul kalim na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato irin gundarin zance daga cikin khasa'is na annabin Allah sallallahu alaihi wasallama abinda Allah ya kebance shi da su wanda sun fi guda 70 daga cikin shahararrun su akwai da yake wa utitu jawabul kalim a cikin hadisin Bukhari da Muslim yace an bani gundarin zance kankanwar magana mai fadin ma'ana wanda za a yi rubuce-rubuce da yawa a kanta wannan shi irin wannan zance ne innal mustashara mu'tamar wanda duk zai zo ya kawo maka shawara ya amince da kai da ka ya daura maka wani babban nauyi ne ya daura maka babban nauyi a cikin hadisin da Imam Abu Dawud ya rawaito da Abu Muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa lalle shuwagabanni da wakilai da waɗanda aka amince da su sun shiga wannan kiyama yace wallahi da dama daga cikin sunnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sun yi burin ina ma a nan duniya a ce an rataye su da gashin kansu suna lilo fiye da a ce an ba su wannan amincin ko wannan shugabancin ko wannan wakilci mujarradin mutum ya ce maka wani ba ni shawara ba ba karama yake daura ba domin dai dole ka rike sirrin abin da ya gaya ba za ka je ka faɗa ba abin da ya sirranta maka cewa ina cikin matsala iri kaza ina cikin damuwa iri kaza ka ba ni shawara ya zan yi wajibi ne akan ka rike wannan sirrin shine ma'ana aminci ne kar kuma yaje ji labarin a wani wajibi kuma ka gaya mishi abinda kake ganin a bisa tsabar iliminka da imaninka shine daidai kar ka fita da shi me ya kamata yi tsakanin shi da iyalin shi ko tsakanin shi da iyayen shi ko ƴan uwansa ko akan wani neman aure ko wani kasuwanci ko wani aiki ko wata harka dole ka gaya mishi abinda in kai ma za ka yi wannan abin to ba za ka gaza daga haka shine ka bada aminci ba daidai bane mutum ya zo neman shawara ba ka ce ina ga ya mushi kawai abin nan na gaze da ya ce da ra'ayin shi ka san yadda mutane suke ba haka yanzu muke yi ba in an tambaye ka shawara ba za ka faɗa asalin hakikanin ra'ayinka ba sai ka kalli shi da ya kawo maka shawara ina ya fuskanta kawai sai ka raka shi haka ko da ba daidai bane ko daga baya sai ka ce mushi to ai na ga yadda ka raka karkata ni na ga tunda ka riga ka nuna kana son ta yi ba zan iya ce maka ba to ka kai baka cikin innal mustashara mutum haka ce dan uwa masu albarka shawara ta da muhimmanci a rayuwa inda yake akwai hadisi wanda yake shahararren hadisi ne ana yawan ambata shi cewa ma khaba man istashara ko wala nadima man istakhara wanda duk yake shawara baya taba tabe wanda duk yake istikhara baya taba nadama wannan hadisin ma'anar shi mai kyau ce amma isnadin shi na ƙarya ne al-Imam Mutawwara da yake da shi a cikin al-Mujam al-Awsat da kun isnadi wanda a cikin shi akwai mutane guda biyu da ake tuhuma da kariya daga cikin su akwai wani da ake ce mishi Abdul Quddus ibn Habib wanda malaman hadisi su tara kuɗi suna cewa magayaci sannan wanda ya rawaito daga gare shi kuma wannan mutum ne da shi ma ana tuhuma shi da kariya amma Allah ga hadisin ya shahara su cikin kyauta har ya zama maka makarin magana ko to da haka ba a aiki da shi a matsayin hadisi sai dai ka'ida ce mai kyau amma abin da muke cewa aikace shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana neman shawarar sabon shi su ma suka nemi shawarar sa kuma yana aiki da shawarar su a duk abin da zai sawu abubuwan nan manya ne ko kanana kuma ka dauki misalin hadisul ifk wanda ya bada labarin abinda aka yi matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha na sharri da kage manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawara yace ashuru alayya ku bani shawara fi unasi game da wasu mutane da suka fita da ni game da matata ya nemi wannan shawara a buɗe a cikin masallaci a gun mutane sannan ya bi ɗaiɗai wa sahabbai ya tambayi Ali ya tambayi Usama ya tambayi Barira radiyallahu anhu ajma'in cewa me za ku ci game da Aisha ya nemi shawara su ya kuke ganin ya kamata yi haka za a fita Badar shin za a je a tare al'ir tawagasa Abu Sufyana ya nemi shawara ya nemi shawara shin za a tsaya a yakin ko ba za a yi ba wannan yana cikin sahih Bukhari da Ibn Majah da Bayhaqi da tafsira ta Ibn Hisham sannan ya saki neman shawara ga Abubakar da Umar game da ya za a yi da Usara ko Asra Badr wanda aka kama su din ya saki neman shawara fita yakin Uhud ya kamata mu fita ko bai kamata mu fita ba mu tsauna a gida ko kan mu zauna haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Uhud shi ke neman shawara sahabban shi kuma su ma suna ba shi shawara ba tare da ya nemi ba lokacin da aka zo yakin Khandaq kamar da ke cikin dalilin rubuwa na bayani ya tambayi Sa'ad dan Ubada da Sa'ad dan Mu'adh ya ce kuma da shawara ya zan yi ina so na baiwa Ghatafan ɗaya bisa uku na duka mahsulat duka abin nan wato ɗan itacen dabinan Madina mu tara duka mu ba su 1/3 su kuma da alƙawarin za su fita daga cikin wannan taron dangi na kafirai da aka yi sai wannan sahabbai suka ce a ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan kafiran mun zauna da su sun yi kaza sun yi kaza sai yanzu da Allah ya ba mu falala muka musulunta ya turo mana kai sannan za su ce wai mu ba su arzikin sai ya ce wallahi la nu'tihim illa sayfa hatta yufarriqullahu yufarriqallahu bainana ce wallahi babu abin da za mu ba su sai takobi sai Allah ya ba mu tsakakkaru sai annabi ya ce mishi anta wazaka wannan magana ta yi manzo Allah ya ci shawararsu haka shawara da ba da shawari da neman shawara a gun abintacce wanda ya san abin da zai gaya maka wanda ya fika shekaru wanda ya fika ilimi wanda ya fika experience abu ne mai kyau abu ne da yake da asali a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ke kar mu mai da tafiƙin ya zama batu akan shawara ko abu na ƙarshe da ke cikin gaba wannan hadisin shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ambata da yake cewa da aka zo aka bashi labarin cewa ai sun ma ƴan tabawan da ya basu sai ya ji daɗi sai ya faɗi wata magana to mun kalla da kyau sai ga kaman magana ba ta da alaka da hadisi da annabi ya ce babu wani shugaba da Allah zai aiko ko wani halifa da Allah zai aiko face ya sanya mishi nau'in makusanta iri biyu da wanda suke gaya mishi gaskiya suna jan shi zuwa ga alkhairi suna hana shi mummuna da kuma waɗanda ba sa saurarawa wajen karkatar da shi daga hanya mai kyau sai ce amma duk wanda Allah ya tsare shi daga munanan abokai wannan ya ci nasara kamar yana ishara da kan shi ke da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare shi daga munanan abokai abokan shi din nan sahabban shi mutanen kirki ne gaba kidan shi wannan hadisin sai ka kalla ka ga me alaƙar wannan magana da labarin da aka bashi cewa waccan mata ta baiwa mijinta shawara ya ƴan tabawa ma'ana matarka tana daga cikin muhimman makusantanka masu baka shawara idan matarka ta kirki za ta baka shawara ne idan ta banza ce za ta baka mugun shawara kaga da annabi ba shi bawan nan ya ce mishi istausi bihi khairan da istausi bihi ma'rufan sai matar ta fahimci cewa abu mafi muhimmanci shine ya ƴan tabawa da haka matarka tana daga cikin mutane mafiya kusanci da kai wanda za su iya baka shawara ko su saka akan tabarki mai kyau gwargwadon irin nasu da farkin da suke sannan muka lura a dukkanin hadisin ba a ambaci sunan matar ba sai dai aka dinga cewa imra'atu imra'atu wani daga cikin fawaid na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koyi sunayen mutane Muhammad zaka ji da dama an ce fulan ko fulana ko imra'atu ko zawjatu ko ummu wani da sauransu duk da yake malaman hadisi saboda kwakule-kwakulen su suna kwakulo wane ne mutumin da suka samu riwayoyi al-imamu al-khatib al-baghdadi hani kafi yake da shi musamman akan haka ibnu hajar a cikin fathul bari yana yin aiki sosai wajen tattaro riwayat za su bayyana wane ne mutumin nan amma wani lokaci akan hakura ba a gani amma bin akhas game da mata saboda yadda balarabi ya kai matuƙa wajen tsara bace tsari da ake cewa hijabi na zaman gida bisa ko sunanta baya fada dan kan wani ma ya ji sunan ya mishi daɗi ya ji a ranshi kuma yana son ta daga Qur'ani kuma ya zo da irin wannan mata da dama da aka ba da labarin sa Qur'ani ba fa sunan su kad sami Allahu qawlan lati tudad daga fi zawjiha an san kowace mata ce ce wannan mujadala ma ba fa sunan ta ba me yasa ba a ce qawla qawla ba haka falamma qada zaidun minha me yasa ba a ce min zainab ba maryamu kadai da ita da abin nan maryamu ce ma kare mu ita ce mace da aka dinga ambatan sunanta karara alqur'ani amma matar fir'auna ma me aka ce wa murata wadaula musallazina amanu da ata fir'aun babu da aka bace da suwata na asiya haka wacce da yake cewa sunanta balkisa sarauniyan nan ko ita ba an bace sunanta haka karara ba me yasa qur'ani da ya koye waɗannan sunayen da matan nan ba a fara su me yasa dalil kuma hadisi ba haka ba a bace sunan su sai dai a koye haka haka in ta tuba ila Allah ba a ce ya Aisha wa Hafsa in ta tuba ila ba a ce har Ibn Abbas ne zama ya zaku yana so siyasa ko suwaye yace ya taiwa Umar dan Khattab hijima dan ya san suwane ne waɗannan matan manil mar'atanin latani manil mar'atanin min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam latani Allahu ta'ala amma in ta tuba ila Allah faqad saghat qulubukum me yasa ake ta koyi sunayen su wasu malamai suka ce saboda idan aka dinga bayyana sunayen to zai ba wasu mutane dama su dinga alfahari ne wuce su misali yanzu kalli tsakanin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Aisha da abokiya Hamayya ita ce wannan Zainab Zainab ta tashi Hamayya sai ta ce ni kadai Allah ya bani labarin koyi a Qur'ani idan ba ba sunanta haka Aisha ita ma ta ce to ni kuma Allah da kanshi ya barrantar da ni sai ta ba ba sunanta ba kisan ta cikin suratul nuri ta hadisin ifki babu inda aka ce wance ce amma kowa ya sani to ina kuma da an bace sunan su din zai yi zama sanadiyar halaka mutum mukaddara yanzu inda an ce misali sariyat ne da isma fil ghar da an ce wane ne akwai bace sunan to zai zama sunan ya zama wanda yake halaka wasu wasu ma suka ce a saboda ayi qur'ani zikiri ne da ambaton Allah to sunayen kuma ba sa daukar wannan ma'ana kisa sai ayi ibara akan su amma magana mafi fitowa fili musamman game da mata shine al'adar balarabe ce ta koya matan shi to hatta a sunna sai ya koya ta wanda kuma wannan al'ada ce mai kyau jama'a kuma hatta shi da ita in suna magana bai ambaton sunanta in yana mu ba wasu labarin ta ba zai ce kawai ai Sakina ta ce kaza ko Aisha ta ce kaza ko ai tare muke da Maryam a zaka gani wace Maryam amarya ta mana asiri ce mai daki na ko uwar gidana ko maka ba sai ya saka yi sunan ku kaga da duka iyayen musu nayin wannan amma mu yanzu yabo ku duka mu iya wannan tafiyar ku sai kaga ba hatta mata masu zasu dinga sunan zasu dinga kiran sunan mazajen su aka gatsan kawai kamar albazirin gidan dan ciko dan ladi ko Zubairu duk wani ya daga cikin rashin iya amfani da lafuza jama'a a ƙara san saye ana san girmamawa ana san ganin mutunci wanda ke yake da mutunci kada cika ku da surutu ina ganin ban so na wuce awa ɗaya sai amma ga shirin na wuce ina ganin dan da ka ta ne insha Allah ya isa ka abinda nake so in faɗa shi shine yan uwan masu albarka ina so na miƙa godiya ta zuwa ga dukkan wanda suka taimaka wajen ganin mun yi wannan gabuwa tun daga kan waɗannan abokaina da na ambata su Malam Salim da Malam Abubakar da Malam Abdulsalam waɗanda suka je da tafta da suka je suka ɗauko ni tun daga Katsina kuma suka yi ta hidima da ni kamar ɗan yayi ina musu fatan alheri kuma Allah ya karɓa musu da kuma sauran shugabanni da masu kula da wannan cibiya ta addini Allah ya saka musu alheri kuma ƴan agaji da duk sauran jama'a kuma ku da kudu ka zauna ka saurare ni ina fatan Allah wanda subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin abin da fada wanda ya zama daidai Allah ya ba mu damar ikon fahimtar sa da aiki da shi wanda ya kasance kuskure ko karancin ilimi ko tuntube ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mini kuma ya hana ku rike wannan abin da yake a madadin kuskure Allah kuma ya ba mu ikon gyarawa idan mun samu halin gyarawa ina addu'a ta musamman Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka ga wannan gari da al'umma da ke cikin sa abubuwan da suke faruwa na fitintunu da tsoro da rashin zaman lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu Allah ya kawo mana dauki a kasanmu da al'ummarmu da addininmu Allah kuma ya sa mu gama lafiya wanda suka gabata cikin iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da abokanmu muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansu da rahama Allah ya sa haske cikin kabarinsu Allah ya gafarta zunubansu Allah ya ɗauka darajar su a cikin annabawa da salihai da bayi na gari da mun tashi cika mu muna fadiwa ko muna addu'a ya Allah ka samu mu cika da imani Allah ka samu suke cikin ni'imaka ina addu'a da cewa Allah ya bai da kowa inda ya fito lafiya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما عند كأمرتيني دا بنيس وكتشكل أن توفى وكتشم بكنا إنا جي أبديني نيزن كهو أيها كوني ساكما كون دا شغبايا بعد kuma ni cewa malama dan bada takaitaccen tarihi shi ila ni abin da kawai dan kallaki nan dan cika kuma ni da malama ko shugaba ya bayar da cewa malama ya ce ba abin rubutawa bane shi a wajen shi amma mu a wajen mu abin a rubuce shi ne da daya kamar yanda bace sunan shi ana kira shi Dr. Kabiru Abubakar Ali amma mun fi sanin shi da malam Azkar ko Dr. Azkar. Hakikanin gaskiya bayan rasuwar Malam Albani ko tun kafin rasuwar Malam Albani ya daga cikin dalibai wanda suke karantar da mu da muka zamo mu ne kanana a cikin ajujuwa da ake karantarwa bayan rasuwar Malam Albani kai tsaye ba tare da mujamala ba ba tare da boyewa ba ba tare da kawo tamba ba da shakka akan wannan maganan ba babu malami wanda zamu ce ya gaji karantar da kala tutukan da Malam Albani ya bari bayan rasuwarsa tun daga wancan lokaci har zuwa yau kaman shi wannan malami. Alhamdulillah tun Malam Albani da bari ya mallaki kala tutuka da kuma certificate tun daga BSc MSc har zuwa ga PhD duka a garin Zaria a nan jami'a ta Ahmadu Bello University. Daga cikin karatukan da ya zamo cewa Malam Albani ya bai karasa su ba shi wannan malamin shi ya karasa akwai babban littafin kundi na tarihi na fiqh usira na babban malami Professor Zaid Abdul Karim Zaid wanda ya sha sauran Malam Albani ragance fiqh usira duk abubuwan da ake yawan kotin a ce Albani ya ce kaza imma kan goyon bayan gwamnati ko sukan gwamnati da ake yawan janyowa yanzu a dan rabo mana clips a sako mana da ba a kawo mana karashin maganganun to wannan malami Dr. Kabiru shi ya karasa wannan littafi. Akwai littafi na Tadwinus Sunna wanda ya rabu cewa bayani ne kan sunna da kuma yaya tarihin sunna ya kasance wanda shi ma Malam Albani bai karasa ba shi wannan malamin ne ya karasa. Akwai littafai wanda Malam Albani ya yi alƙawarin karantar da su amma qadarullahi wa ma sha'a fa'al bai samu ya gabatar da su ba. Malam Azgar alhamdulillah ya gama wasu daga cikin su kaman babban littafin iqtida'u siratul mustaqim mukhalafatu ahsabil jahim na babban malami Ibn Taymiyyah Malam Azgar ya karantar da shi. Akwai mabiyin littafin wanda akai ake yanzu shi littafin al-istiqama har wa yau na shi da Ibn Taymiyyah. Akwai babban kundi na tarihi da kuma shari'a
na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar da dalibi na Ibn Taymiyyah ya rubuta mai suna Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad wanda shi malam ke kan karantar da shi in ban manta ba ana kan kasusuwa a yanzu kusan 200 ko 300 da wani abu akwai littafin Ibn Taymiyyah har wa yau mai suna As-Siyasatu Shari'a wanda malam yake karantarwa a yanzu kai tsaye ba tare da kawo littafin ba tare da suna iyakacin littafin nan ba zan ce tsakani da Allah a yanzu dai anan Darul Hadithus Salafiyya wa Hadithus Salafiyya wanda take ta Malam Albani ba mu da malami masani game da tarihi na mazajen hadisi game da tarihi na malamai magabata fuqaha da kuma kwarewa akan hadisi da kuma fannonin sa irin wannan malami wannan muna faɗi ne ba dan ya zamo cewa ila tala kasa ko ko jiji da kai ko girma da kuma nuna malam ya kai mu mutunta shi sama da yadda ya kamata ba amma wannan ya zamo zabarwa ne da kuma ya zamo kaman allura ce kamar da shi shugaba ya faɗi lita'iya ha uzunun wariya akwai online classes da malam ke gabatarwa wanda ana iya samu imma ko a telegrams a telegram ko kuma a whatsapp pages da kuma har wayau a facebook wanda ya zamo cewa malam na gabatar da su online classes a kwanakwanan nan ina ji zuwa jiya 1 ga watan october akwai karatuttuka wanda hadakan malamai za su gabatar irin su Dr. Jamil Zarewa irin su Asadu Sunna da shi malam nan da muke zaune da Dr. Sani Rijal Lemu da ya zamo cewa hadakan malamai ya zama wannan online classes din anan ana kan registration a yanzu akan naira 2500 ga waɗanda suka shirya wannan karatukan za su gabatar dangane da makaranta kuma ta Albani Science Academy zuwa ga yau shi malam Asgar shine mataimakin director wato deputy director na makarantar Albani kuma shine secretary na board of trustees na wannan makaranta da malam Albani ya ban musu riko na makarantar nashi akan cewa su ne amintattu da ya bawa makarantar wanda shine ke riko in shi shugaban baya nan shike kulawa da makarantar Alhamdulillah Allah ya albarkace shi ya albarka ya sa kuma albarka ilimin sa Allah ya bashi iyalai da ƴaƴa wanda su ma din ba a gaza samu na abin da suka mallaka ba akwai rubuce-rubuce da malam yayin tafai da yawa wanda akwai littafi na kusa da mu wanda zamu ce kowanne dalibi ya kamata ce ya mallaki littafi mai suna Tajridu الأحاديث الأربعون حديثا في منهاج الدعوة السلفية للتاتي نون ببن مالمي من سنة سعيد موسى إدريس السلفي وأن شمال البغالة أزغر يقول للتافر نيدي لن ينوي سبو لتخريجات دا كما كاو بياني كان شره نهديثي حديثين بدا أربعين وأن دي كاو دنگني دا فتكر واقع مدى ويميني من سلفي مي أكي نفي دا سلفي دو من ديوا مادا dan kaman rashin fahimtar an ce salafi sai ba kungiya bace ba wai sabon aba bace a iyaka sunna ce kawai wato bin annabi da sahabbai ga kalmomin nan da yawa cikin alqur'ani kalman salaf dake cewa wa faj'alnahu salafan wa masalan a zuwa wanda sannan gashi nan salaf dai in short dai ba wai wani kungiya bane nan cewa nan salafi ne ko shin muttabi'i sunna wanda ke bin sunna ta manzo Allah a bisa ga fahimtar shi annabin da kuma sahabbai to wannan malami ya rubuta babban littafi sai shi malam Asgar ya zauna ya tajridi wato ya summarize littafin akwai littafai wanda ya rubuta kan fannoni na larabci kamar adabin larabci kamar littafin al-fusul akwai littafi na da ya rubuta kan an-nahw da kuma nash'atun nahwi a wato yaya nahwu ya taso tun daga zamunnan sahabbai zamunnan waɗanda suka biyo bayan su har zuwa ga wannan zamanin da muke kai ina tunanin wannan a takaice abinda dan damo cewa zan yi tsokaci kenan da kuma fadakarwa cika abinda malam a wato shugaba damu ya umurci da cewa malam ka iya kawowa ko wani ya kawo tunda malam ya nuna ba zai iya kawo wannan ba muke ganin lallai dacewa wanda muhimmancin neman ilimi a baci wanda sananniya ce ga kowane dalibi da kuma kowane mai hankali lallai mun sani Allah madaukakin sarki ya darajanta duk wani mai ilimi a inda yake cewa kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamu inma yatadhakkaru ulul albab
Allah ya kawo fadin cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, gashi dan Allah ne tashi muqawada sai ya jingina malamai da kuma masana ilimi, ya jingina shi a waje mafi girma mafi daraja da ake iya sheda, da kuma Allah ka gani ai sheda da Allah ke cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa, sai ce wal malaikatu, sai kaba da ulul ilmi, yace dukkan su qa'iman bil qist, haga wa ulul ilmi malamai ma'abuta ilmi wanda suke koyan ilmi, aba ce mai muhimmanci kowa ta shiga ilmi. Abu na karshe daga cikin sanin hanyar fita daga duk wani damuwa da matsala idan an shiga shine dole ilimin nan shine kadai hanyar tsira, kamar yadda Allah ke faɗi walaw wadduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu allazina yastanbitunahu minhum, malaman tafsiri sun yi tambaba da kuma ikhtilafi akan wai suwaye ulil amri, da Allah ke cewa atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum, suka ce waye ulil amri, shin ana nufin shugabanni kadai ko kuwa nufin malamai? Malamai sun yi bayani ga dauka Ibn Kathir ya kawo na tattaunawa a takaicen takaitawa. Jama'a, ƴan uwa da ɗalibai, muna ganin cewa lallai wannan gabatar da malam yayi mana, zan ce ba za mu iya tsintan ababe wadda za mu ce sun kai zuwa ga abin da ya faɗa tsinta ba. Ina baida shawara ga organizers da kuma wanda suke ganin za a iya tsara ila mako ɗaya ne ko wani daura da za a iya shirya wa ɗalibai na mu gayyato yato malam nan ne za mu iya fa'idantuwa mu tsinci ababe masu ɗimbin yawa, musamman sanin ilimin hadisi da kuma sanin mazajen hadisi da kuma kai tsaye ka ce musalul hadisi. Lallai malam ƙwararre ne akan wannan fanni, wanda in ya zo za mu iya tabbatar da wannan magana da nake faɗi, kuma muna masu roƙo Allah ya tabbatar mana da wannan alkhairi duniya da lahira, wannan zama da muka yi a wannan waje Allah ya sanya mana albarka a ciki. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Wala an ga sanar da Allah ya tsara Allah ya sanya mu inda muke. Daga cikin ilimin malam da dan kawo wannan bani da yake ina bin malam sa wallahi sosai a karatu shi na Alifu da Iraki, ina ga sai da kan wajen 600 da ni ko 700 da ni, daga tun daga kasar shi na daya har 702 an bi shi da ni, da na gan shi ina kallon ni ta biyu na 72 ko 72 kai 72 suna buwan nan dukan su ina bin malam akan wannan kai dai malam din da yake ina cikin Sheikh Malam Abubakar ya sanya ni cikin shi group na Jalal Hadis Salafiya, ina cikin wannan insha Allah wannan group din dukan da ake gurbari ake posting da WhatsApp dukkan abin da ake ina gani da na malam mai shago da duk na ɗan uwa dai muna addu'a da sallah da gari. Da haka za mu dan gaiso shi shugaban da'awa. To shi kenan malam hayyaye. To za mu yi tambayoyi za mu yi bitin malam yanzu a da aka mun na shi yau akan kallahu da sunna.
Malam wannan yake cewa bayan addu'a da ya ce Allah ya karama, ya ce menene mutum zai yi yayin da zuciyarsa take ce mashi ba ya da imani ko ko an yi mata imani ce saboda wani laifi da yi?
Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wasallam. Idan mutum yana jin wani yanayi a zuciyarsa wanda yana gwada masa wata karna ko wata kalma ta bata, wannan indai bai furta ba alama yana da imani ne. Idan bai furta ba, kamar yadda wasu sahabbai sun taɓa tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin haka, suka ce ɗayan mu yakan ji wani tunani a cikin ranshi wanda inda bai faɗa zai iya yarda. Annabi ya ce musu wannan ai tsantsar imani ne ke kawo haka, amma duk da haka wajibi ne musulmi ya kokari ya guje ma irin wannan waswasa ta fuskar ya dinga yawaita ta'awuzi da neman tsari, yawaita hairala da salati, yawaita kuma sauraron zance mafi daɗi shine Alƙur'ani, wannan zai wanke masa zuciyarsa ta hanyar karanta Alƙur'ani da sauraronsa. da dai mun tuba ga Allah zai tsira daga wannan amma matakar bai furta ba babu 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 komai a cikin shi wallahi ba
wannan yace kalan yaya mutum ya kamata ya kasance yayin da Allah ya tarbice shi cikin lafiyarsa idan mutum ya taba fadar cewa Allah ya bar shi cikin jarabawa ko duniya ta yi mashi daurin mulki ya zai
mutumin da bai da lafiya ana so na farko tukuna kamar da Sheikh Al-Albani ya ambaci wasu ka'idoji na jinya cikin farkon littafin shi wato ahkamul janaizi wa bid'aha abu na farko shine mutum ya zama ya tawakkali ga Allah subhanahu wataala ya san cewa Allah ne ya daura mishi wannan labura kuma shi bawan Allah ne Allah yana da dama ya yadda ya ga dama da shi sannan kuma ya lazanci ka'idojin jinya na yawaita tuna Allah da neman gafarar zunubansa da kuma at-tadawi neman magani idan ciwo ne wanda ake neman magani dan shi dan kuma imanin shi ya kai ya hakura da magani yana cikin wadanda layestar kuna wannan kuma wata falala ce mai zaman kanta sannan kuma idan a can baya ya kasance in ba shi da lafiya yana furta wasu maganganu ko kalmomi da yanzu wata ila yace cewa ba su dace ba sai ya tuba ya istighfari kuma ya guje mai yin sa a nan gaba a baya da yayi su yayi ne kamar yadda dama dukkanin laifuka haka suke bi jahalati ba tare da mutum ya sani ba da karancin ilimi da karancin sani yasa yayi to yanzu in ya tuna sai ya tuba kuma kar ya koma ga wannan insha Allah wallahi a'lam
to wannan yana cewa mallan tambaya ta azan shi na ji an ce zai mutum musulmi yana da gaskiyar imani amma a duk lokacin da mutum ya aikata wani laifi kamar zina ana cire mishi wannan rigar shi idan mutum ya tuba ana maida mashi wannan rigar ko an cire ta haka ba
ina ganin kamar a dan uwa mai tambaya yana ishara ga hadisin la yazni dhani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min mai yin sata da mai yin zina ba sa yi a sa'ad da suke yi alhalin suna da imani ta yi wannan shine yake nufi da rigar imani abinda zan iya tunawa a tattaunawa da malamai suke akan wannan hadisi kamar Abu Abbas al-Qurtubi a cikin Sharhul Muslim kamar Ibn Hajar a cikin Fathul Bari suka tattauna sosai akan wannan ma'anar wannan hadisi cewa a daidai sa'ad da mutum yake aikata zina abinda yake nufi shine sai yayi barambaran da imaninsa ba wai yayi ridda bane a duk lokacin a kamar ya aje imanin shi ne a gefe ya manta da imaninsa ko ya manta da bautar Allahsa ko ya manta da cewa Allah yana ganin shi sannan zai iya samun dama aikata wannan laifi amma da zai iya halartu da ilimin shi da imanin shi na sanin Allah ba zai aikata ba zai fasa kuma ana samun mutane wanda sai sun kai kan yin alfasha ko wata barna sai imanin sai rinjayi wannan shedanin da ke ziga su rinjayi zuciyarsa da ke gaya musu sarrai sai su fasa aikata laifi amma wanda ɗayan ya rinjaye shi waliyadu billah shine yake kaiwa zuwa ga wannan laifi to sai tambaya akan shi idan ya gama imanin shi zai dawo tabbas idan dai mu'mini ne imanin shi zai dawo wannan shi yake sa ya dinga jin nadama bayan ya yi laifi kamar yadda ya zo a cikin riwaya ta Abu Dawud da cewa mutum musulmi idan ya zo aikata zunubi ana diga datti na annakiyar zunubi shine kalla bal rana ala qulubi za a diga mishi annakiyar zunubi a zuciyarsa idan ya tuba sai a wanke zuciyar ta kuma ta haskenta idan bai tuba ba wannan dattin yana nan goban ya kara aikata zunubi za a kara digawa har ya wayi gari yana ta aikata zunubai baya tuba sai annakiyar dattin zunubi su rina zuciyar shi ta zama ta yi tsatsa shine kalla bal rana ala qulubi hakika zuciyar ta yi tsatsa ke to shine irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine mutum zai waye gari yana yin zunubi baya jin tsoro baya jin kunyar mutane bai jin tsoron Allah amma duk wanda yake da imani in yazo yin zunubi akwai wata gaba wata tsoka a cikin zuciyarsa da ake cewa ra'idul qalb wanda shi zaka ji gabanka yana faduwa duk sanda zaka yi wani abu mara kyau duk sanda zaka yi wani abu mara kyau a addini zaka ji gabanka yana faduwa sai dai idan shi dan yaran da yake kawai sai ka turje kai idan kuma imanin da yake sai ka ja da baya to akwai wanda zai kai ga yanayi tun yana jin wannan zafin da wannan damuwar da wannan faduwar gaba sai ya zama baya ji gaba ki daya to yace ta riga ta mutu kenan wannan sai an kashi clinic na si Ibnu Qayyim al-Jawziyya an wanke mishi tuce shi in ba ka ba wannan ya riga ya halaka daka inde mumini ne tabbas imanin shi zai dawo mai shine zai yi nadama yi kukan zuci wani ma har ya je ya yi itirafi da laifinsa a gaban hukuma kamar yadda suka dinga yi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ma izo da makamantan su wani kuma zai ta kuka shine har Ibnu Qayyim yake cewa akwai zanubin da shedan idan ya saka kai zanubin daga baya sai ya nadama yace dama ya sani bai saka kai wannan zanubin mutum yana yin kananan zanuban shi yana yin sun ma'amalu sun makafaru din shi sai shedan ya zuga shi sai wani babban zanubi idan yayi wannan babban zanubin idan mumini ya sai shiga cikin nadama da kunci sai kuma ya babbar tuba sai zama bawan Allah na gari sai shedan ya jawo shi yace dama na sani bai shedan zanubin shi kanana kawai sai yayi asara wannan customer yake gaba da daka wannan kuma ba fa lasisi ne aka ce bari ka dinga yin zulubi tunda kana da imani ba a ka zama dai daga cikin bayin Allah wanda suke guje masa Allah ne sai ya tani wa kabairul ismi wal fawahisha illa lamma inna rabbaka wasi'ul maghfira wallahu a'lam shikenan
assalamu alaikum Allah saka rafi'u akwai karatun da malam zai yi bayan sai asuba a can masallacin ko ko gidan malam Charuwa a gurin kin nan karatun da malam bayan sallar asuba insha Allah ara bayan da shawara kuwa ya gudu ya halatta dan samun faida da ke akwai malam zai bayar shawara insha Allah da gudu kuma wannan wasan zai karanta insha Allah Allah shi ba ya
masallaci bayan hutar
zana ina ga burin arbaki malam Ishaq Isma kamar yadda malam Abubakar Hamza yayi magana insha Allah za a samu lokaci a shirye daura ta karatu sati ke kwana goma gure din da Allah ya sa a samu malam zai yi karatu insha Allah da arbaki shi na Ishaq Isma insha Allah
Allah ya saka na zai yi Assalamu alaikum.